الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قاري بودا قوديا دا جنجينا كالله سبحانه وتعالى دي جارا يورم يكامو نيني ميتارم البركة يين اللهدي وان دي يواتا ناربي لأول يين دا قانوكا بودا قوم شاشيدا شاشيدا كي ننغواتن قوكم مسلنشي shekarun hijira yau 1445 daidai da 1 ga watan 10 miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka wanda ke daura da gidan Alhaji Salim Mai Nangi a nan unguwa ta Buboshango a fatar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mana Umdatul Ahkam min kalami kailil anam na babban malami Abdulwahid Abdul Gani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci a dimmako da kuma zagayewar lokaci irin wannan idan masu bibiya basu manta ba a darasin mu da ya gabata karatu ya kawo mu karshen babi na sallar Juma'a babi da yake magana game da sallar Juma'a hadisin karshe hadisin Abi Huraira Allah ya kare yadda shi wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk ranar Juma'a da Asuba kar ayoyin da yake karantawa a sallan Asuba yayin Juma'a iyakarta suratu Sajada da suratul Insan a wannan hadisi karatunmu ya tike a makon da ya gabata ma'ana duk Asuba ta ranar Juma'a to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'an farko bayan Fatiha iyakarta suratu Sajada a raka'a ta biyu kuma yana karanta suratul Juma'a wannan sunna ce ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam an ce bi dina wannan baharran da Allah ta'ala ya karbe shi karatun mu yau zamu tashi a shafi na 31 page na 31 a littafin babu salatul Eidain page na 31 zai magana babu salatul Eidain babu salatul Eidain an ga ungo babu salatul Eidain darasin mu ne shine zai magana game da sallar idi guda biyu an ce idain domin shi idin guda biyu ne aid shine mufrad idaini kuma shine musanna an fahimta abu guda biyu kenan to akwai sallah da ake a kowane idi daya daga cikin guda biyun nan kuma wannan idi guda biyu su musulunci ya sani shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummarsa kuma a kaya tafiye bar su an fahimta idi dai guda biyu ne akwai idi bayan an kammala azumi na ramadan wanda ake yin sa a 1 ga watan shawwal akwai kuma idi da ake yin sa a ranar 10 ga watan zulhijja an yi arfa 9 ga wata 10 ga wata kuma ake idi to wannan sune idai ne idi guda biyu wanda kuma kowanne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya fita zuwa musalla iyayin sallah iya fita musalla tare da al'ummar musulmi suna yin sallah to yanda ake wannan sallar ta idi to shine malam zai mana bayani takeici game da a wannan babi da kullawa suna babu salatul idai hadisi na farko a babin malik ya cewa an abdullahi bin umar رضي الله عنهما قال daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kara yadda da shi da baban shi domin dukkanin sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala Abdullahi bin Umar yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ko kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa Abu Bakr wa Umar yusalluna li'idain qabla al-khutbah Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da shi mai gida gaba daya da kuma khalifa na farko Abu Bakar radiyallahu anhu da kuma khalifa na biyu Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da su gaba daya sun kasance yusalluna li'idain suna sallar idi guda biyun nan qabla al-khutba kafin ayi khutba an fahimta sai bayan an kammala sallar sannan ake khutba ba kamar sallar juma'a ba ita sallar juma'a sai an yi khutba ake yin ta ita kuma sallar idi sai an gabatar da sallar sannan ayi khutba din malamai suke cewa a da ita ma juma'an hakan ne sai an yi sallar sannan ayi khutba din to ainihin sai mutane suke yawan ficewa ba sa zama su ji khutba domin kuma ita khutba dama wani muhimmin sako ne ake so a isarwa da musulmai shi musamman a wannan satin ko a wannan yanayin da ake ci to kallo da shari'a ta yi daga kammala sallah al'umma suna tahi suna tafiya wata rakuka qa'ima a bar liman shi kadai a tsaye to sai shari'a ta dawo ta ce to sai an yi khutba sannan ayi juma'a yasa mazhaba ta Imam Malik suka karfafa maganar khutba a juma'a sun ce khutba ma wani yanki ne na sallar juma'a yasa an ce duk wanda yayi magana ana khutba iya cikin masallaci kamar ma ya rubuta sallar su kenan an fahimta to wallahu alam to wannan sallar idi ita ana yin sallar kafin ayi khutba sai bayan an kammala sallah mai raka'a biyu da fatiha da sura ma ta yassara bayan an sallame sannan liman sai tashi sai yi khutba ma'ana ya faɗa wa al'umma saƙon da ya kamata a faɗa musu idan sallan azumi ne sai a yi talkisin abin da aka koya a Ramadan din da kuma yanda ake so al'umma su kasance bayan Ramadan ya wuce wannan kusan shine abin da ya kamata khutbar sallar idi ta kunsa kenan sallar layya ita ma sai a takaita game da yanayin da yake ciki akwai irin wani lokaci ake ciki a wannan lokaci sai limami ya duba ya ga me ya kamata ya zaƙulo yayi wa al'umma bayani akan sa a takaice wannan a takaice shine khutba wanda ake yin ta sallar idi bayan an kammala sallah hadisi na biyu a babin daga sahabi barra bin azib radiyallahu an sahabi barra dan azib Allah ta'ala ya kare yadda da shi kale shi khatabna annabiyya sallallahu alaihi wasallam yawm al-udha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana khutba idi na sallar lahiya shine yawmal adha an fahimta ba'da as-salati bayan manzon Allah ya kammala sallah bayan ya kammala sallah an sallame sannan kuma sai ya meke yayi khutba ta sallar idil adha idin da ake yi na goma ga watan zulhijja kenan idin da ake yanka layya ga wanda Allah ta'ala ya hoyo fa khala har ma ya ci gaba da cewa man salla salatana wa nasaka naskana faqad asaba nusuk manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam man salla salatana duk wanda ya sallar idi tare da mu wa nasaka nuskuna sannan kuma ya yanka abin yankansa ko ya soke abin sokewarsa na lahiya faqad asaba an-nusuk hakika ya dace da layyarsa layyarsa ya yayi adidi wanda ya dace da sallar idi kuma ya jira liman ko liman ya bada umarni sannan daga baya yanka abin da Allah ya hore masa to hakika ya dace da ibadar da ake so ayi a wannan idi wa man nasaka qabla as-salat duk wanda ya yanka abin yankansa kafin ayi sallar idi fala nuska lahu tubahi da layya sai dai ya ci nama kamar sauran namomi amma lada na layya ba hidi an fahimta wannan kuma ya tabbata lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi da ya yanka abin yankansa kafin ayi idi bayan an yi idi sai yake bawa manzon Allah labari sai ya ce a wannan abin da ka yanka kafin idi nama ne kamar sauran nama amma in kana da wata kaje ka yanka yanzu za ka yi ibada ta layya kenan an fahimta saboda ka duk gaggawa ba a yanka abin yanka kafin ayi sallar idi kuma ba a yanka abin yanka kafin liman ya yanka musamman masallacin da kaje sallar idi din yasa ma bisa al'ada da ake yi ina gani a galibiya gurabe ana fita da layyali ba a kun ana sallamewa sai yanka ka ko an bashi dama iya zuwa gida sai yanka gun kuma da aka samu ci gaba ne man zai iya fada a ƙarshen kutuba to ya bada umarni kowa ya je gidan Allah ya hore masa yanka layyarsa wannan shine abin da ya kamata a jaddada domin aka yanka kafin limamin ka ne idi da ma akwai matsala saboda ka wajibi ne ka tabbatar da cewa limamin ka ya baka umarni ko kuma aya ka tabbatar da yankansa idan ka da gida kuma in Allah ya hore masa sai ka yanka domin shi addinin musulunci addini ne na biyayya da kuma da'a da kuma girmama na gaba da kuma girmama shugabanci musulunci duk yazo da wannan Allah ta'ala ya samu da shi malik ke cewa ya dace kuma wanda yanka ainacin kafin ayi sallah to ba shi da yanka ma'ana ba shi da ladan layyake faqala abu zar faqala abu wale ne abu burda ko abu burda burda ta bini wale ne na haske ba sai kun kara mun haske nan haske mai da yawa biniyar akhal albarra bin azib wannan abu burda kamar dan uwan mahaifiyar barra bin azib ne yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni nasaktu shati qabla salah yace manzon Allah ni fa na riga na yanka abin yanka na kafin ma isa lir idi an gane ko wa arabtu anna al-yawma yawm aklin wa shurb kuma ni na san dama wannan yini kamar yadda kake ba mu labari yini ne na cin abinci da shan abin sha ayyamul akli wa shurb kina an gane ko wa ahbabtu an takuna shati awwalu ma yusba fi baiti kuma sai ni na so a raina akuyata ita ce farkon abin da za a yanka a wannan gida an fahimta fazabahatu shati kawai garin Allah iya wayewa kafin a tafi sallah sai na yanka akuyata kawai wata azaitu qabla an ata as-salah haka ne ko wata ghazaitu qabla an ata as-salah kuma har ma aka dafa min wani bangare daga akuyar naci kafin ma mu tafi sallar idi kala sai manzon Allah ke cewa shatuka shatul amin akuyarka kawai nama ne amma ba laye bane an gane ko kawai ya ci balangun sa da harbi sun sa kawai shikenan amma ba shi da lada na layya yi manzo Allah ce shatuka shatul hami akuyarka akuya ce ka yanka ka ci nama kawai qala ya rasulullah fa inna indana anakan hi ahabbu ilayya min shat yace manzo Allah ni kuma bayan wannan akuya ina da wata yar gurguma ita ce anakan kamar yar karamar saniya yake ina da ita na fi kaunarta ma akan wannan akuya da yanka afanan haru anni afatujzu anni naje ne yanka wannan ta isar min na sake yanka ta a yanzu a matsayin layya qala na'am sai manzo Allah ce eh kaje ka yanka amma walan tujzi an ahadin ba'da daga kai ba halatarwa da kowa wannan ba ma'ana ita wannan kamar ba ta cika requirement da yake bukata ba amma manzon Allah sai ya masa rukusa ya masa afwa domin ka'idar shi bil mu'minin ra'uhur rahim domin ya riga yayi kuskure ya yanka abin yankansa bai sani ba kafin a fita fa ayi sallah kuma gaggawa ce da kokarin dabbaka raye wannan yinin na ci da sha da sauran ambaton Allah to sai ya samu kuskure an fahimta yasa wajibi ne ya'yan uwa son mu ga addini to wajibi ne ya zamto muna tambaya kafin mu aiwatar da wani al'amari na addini matsayin ba mu sani ba sonka da addini da yin abin a gaggauce wani lokacin ana faɗa ga kuskure yasa tabbatar da iliminka kafin al'amari to wajibi hatta malam mai akadiri na cewa wallahi law an yaf'ala fi al-go baya dacewa baya kamata ga dukkan wani mukallafi musulmi ya aiwatar da wani aiki a addini ya san hukuncin Allah wani lokacin zimma da ƙarfin niyya da shauki da so da aqida sai sa kuma kaje ka fada kuskure domin shi kullun addinin musulunci abin da yake bukata mai magabata su kai mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai sahabbai su kai sannan sai ka dora aikin ka akan wannan sai ka bibiye su da aiki kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni bin manzon Allah yake da sahabbai a dukkan al'amura na ibada an fahimta to sai manzon Allah ya bashi dama yace to kai kadai aka bawa wannan damar domin ka samu kuskure wajen yankanka da kai amma ka je ka yanka wannan akuya ta isar ma amma bayan kai ba a bawa kowa wannan dama din ba an fahimta hadisi na gaba daga Jundub bin Abdullah Al-Jabali radiyallahu an Allah ta'ala ya kare dalil Al-Bajali akale ke cewa sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman na'al manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a ranar idin sallar layya summa kababa sannan bayan da ya kammala sallar idi sannan sai ya kutuba summa zabaha sannan kuma manzon Allah sai yanka layyarsa wa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man zabaha qabla an yusalli duk wanda ya yanka abin layyarsa kafin ayi sallar idi falyuzbah ukra to yaje yanka wata daban ma'ana wannan fati da yaba indai ka yanka kafin sallar idi to ba layyar sunanta ba ka yanka nama dai kamar sauran nama ka ci ine falyuzbah ukra makana sai ka je ka yanka wata a gurbin wannan a matsayin layyar da zaka kike wa man lam yazbah falyazbah bismillah duk kuma wanda bai yanka ba in zai yanka ya ce bismillah wannan shine ka'idar karatun yanka ko wani irin yanka ne idan ka ce bismillah to yakan yayi in ka so ka kara da wallahu akbar bismillah wallahu akbar illa yace allahumma haza minni rabbana taqabbal minni allahumma haza li wa li ahli rabbana taqabbal minni ko abin da ya kama da wannan amma yanka an ka ce bismillah to ko baka kara koyi ba yanka yayi domin Allah ya ce fakulu mimma zukira smullahi alai in kuntum bi ayatihi mu'minin ku yanka ku ci kai abin da aka yanka da sunan Allah matakar in matakar kuna da imani game da Allah kuna da imani da ayoyin Allah saboda ka bismillah shine abin da ake so shine wajibi idan bismillah ta zo a yanka to shikenan magana ta kare Malik ya cewa hadisi na gaba daga Jabir bin Abdullah radiyallahu an Jabir dan Abdullahi Allah ta'ala ya kare yadda da su da dan da uban duka sahabbai ne Malik ke cewa shahidtu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmal aid wata ran na taba halattar idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa bada'a bis salati qabla al khutba sai manzon Allah ya fara da sallah kafin me kafin khutba an fahimta bi ghairi azani wala iqama kuma ita sallar idi ba a yin kiran sallah ko ba a yin iqama kai dukkan wata nafila ba sallan farilla kadai ake yi wa kiran sallah ake mata iqama amma din nafila in dai ba farilla bace ba a mata kiran sallah sannan kuma ba a yi mata iqama an fahimta wannan shine kaidar nafila ke kawai liman sai ya wuce ce Allahu akbar sauran ma musu yi kabbara kawai shi kira in kun kula da tahajjudi ma haka ake tarawih ma haka ake wannan shine ka'ida amma sallar da ake mata kiran sallah ake mata iqama to wannan ita ce sallah ta farilla sai Jabir yake cewa bi ghairi wala iqama wala bi ghairi azanin wala iqama babu kiran sallah sannan kuma babu iqama an fahimta summa qama mutawakkian ala bilal sannan manzon Allah ya tashi ya dafa kafatar bilal iya gaban sa fa amara bi takwa Allah manzon Allah zai fara khutba sai umarni da jin tsoron Allah ibadallah ittaqullah bayin Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa hafsa ala ta'ati kuma cikin khutbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kwadaitar da mutane su yi wa Allah da ya kwadaitar da su wajen yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da wa'azan nas kuma yi wa mutane wa'azi kun ga wannan kamar summary ne na kutubar manzon Allah ta idi yake kawo ala ga point din da yake tattabawa ala ya taɓa magana tagawa ya taɓa magana yi wa Allah da'a sannan kuma yayi wa'azi wa'azi kuma a galibi ana yin sa a yanayin da ake ci an bayyana kamar a yanzu a yi wa'azi akan me kamata yi wa'azi eh eh duwa yana duwa na layi da yayi ai tsadar rayuwa ce da wahalar rayuwa ta sa kuma za a yi tallafi ta sa za a yi taimako mawdu'in wa'azi kam a wannan yanayi to wa'azi ne da za a yi talakawa su ƙara hakuri masu dukiya kuma da shugabanni su taimaka musu wannan shine mawdu'in wa'azi talaka a ci gaba da hakuri da danne zuciya da kokarin fawwalawa Allah al'amura ku kuma wanda Allah ta'ala ya horewa da gwamnati da masu hannu da shuri su kuma su yi fada da shi dan wajen taimakawa al'umma an bayyana wannan to wannan shine kusan mawdu'in da ya kamata ya mamaye wajen wa'azi a yanzu domin irin yanayi da ake ciki akwai wanda al'umma kowa ya san irin halin da ake ciki a yau sai malike cewa wa wa'adhan nas manzon Allah yi wa mutane wa'azi wa zakkiruhum kuma ya tunatar da su Allah kenan suma madha hatta atan nisa manzon Allah tunda idin da mata suna zuwa manzon Allah ya ci gaba da kutuba har ya je gunda mata suke an fahimta fa wa'adhunna suma sai manzon Allah ya musu wa'azi irin nasu an fahimta maza aka musu wa'azi irin nasu suma mata aka musu wa'azi irin munasaba da ta dace da su wa zakarahunna suma mata manzon Allah ya tunatar da su Allah fa kala manzon Allah ya ci gaba da cewa cikin wa'azi da yake wa mata ya ma'asharan nisa manzon Allah ya ce ya ku gamayyar taron mata tasaddaqna an gane ko me ma'anar tasaddaqna yau ku je ku yi ta sadaka ya ma'asharan nisa tasaddaqna ya ku taron mata ku je ku yi ta sadaka inji manzon Allah fa inna kunna aksara hatbi jahannam domin ku mata ku ne mafi yawa cikin makamashin wutar jahannama la haula wala quwwata illa billah wannan hadisi akwai ban tsoro a cikin sa manzon Allah ya ce mata ku ji ku dinga yawan sadaka domin da yaje Isra'ila da Mi'raji ya dawo an bude masa wuta ya gani ya ga agalabiya mafiya rinjaye yan wuta akwai mata a ciki sannan sai wa'ansu daga cikin azzalimin shugabanni sannan kuma sai wa'ansu daga cikin azzalimin masu dukiya wannan kusan su ne kasan da yafi kowane ka sauyawa a cikin wuta sannan kuma sai ɗaiɗaikun al'umma wanda sassan kafa sai kai ka kaga anan har malamai suke cewa to kai in baka wannan layi to in ka ganka a wuta to kai kai ganka kuma gangancin ka dai kai ka an fahimta in ka ganka a wuta to babu shakka san su kafar ka ne kai ka tunda manzon Allah a wanda ya faɗa sun fi yawa a wuta ba kai to sai ka yi kokarin ka kiyaye abubuwan da ba zai kai ka wuta ba amma babu shakka wancan layin da ma'aikin Allah ya faɗa ya fi ganin su da yawa a wuta domin layi ne suke kai mai haɗari su mata manzon Allah ya faɗi dalilin za mu karanta su ko masu mulki a galibiya rashin adalci ne kai su ta adalcin da Allah ya umarce su su yi a irin jagorancin da Allah ya ba su to yin adalcin da kamanta adalci ba ya sanwa sai mulkin ya zame musu hukuma ko mulki da kuke ganin sanin amana ce amana ce ya sa wata rana a wannan sahabi Abu Sar yace manzon Allah ni ma dan nada ni mana a bani shugabanci ista'amalni ya rasulullah ni ma dan nada ni mana mun appointment mana wani minista haka ko rawai sai manzon Allah ya bige ka fada sai ya Abu Sar innaka la da'ifu Abu Sar kai kana da rauni sannan kuma wa inna hala amana abinda kake so a baka jagoranci amana ce wa inna ta'ati yawmal qiyamati nadamatun wa khasara kuma akasari a galibiyar mulki a ranar alkiyama iya zama nadama da hasara kawai haka ma'aikin Allah ya faɗa da yawa mulkin yana zai musu nadama da tabewa a gaban Allah gobe alkiyama. Kuma hadisi mai inganci ya ce dukkan wani shugaba manzon Allah ya ce a daure kam za a kashi gaban Allah, a daure za a ji shi a daure. Yace adalcin sa shine zai warware shi, adalcin da yayi a mulki adalcin ne zai warware shi daga daurin nan. Amma matkar ba adalcin da zai warware shi a daurin nan, to a dauran nan kuma za a jefa shi a wutar jahannama. To daga magabata da sun gane irin wannan hadisan, wallahi duk gudu suke guje shugabanci kwata kwata ba su so. Amma idan take idan mu ya rufe kunnen mu ya toshe, za a ga bayan ma bala'in shugabancin, to hanyar ma da ake neman shugabanci ba da ciran yace bayan kansa shugabancin tacin hankali ne, kuma abu ne mai hadarin gaske. Sannan kuma hanyar da za ka bi ka zama shugaban, to nan ma babbataccen hanya ce. Sai an yi tsafi wa'ansu, sai an kauce hanya, sai an yi kaza, sai an yi kaza, duk wanda sun kauce tsarin musulunci. Sannan kuma a zama din, in an zama kuma Allah ya zare hannunsa daga tsarin, wani ma tun a duniya zai fara nadama. In mulkin ya kare, duk an gama ya kare, an dawo an koma wajen wani an barka, to tun daga nan wani zai fara nadama. Tun daga nan kuma babban nadama wallahi sai an kuma ga Allah. A galibiya masu dukiya, dukiya a galibiya tana sa girman kai, tana sa dagawa, kuma tana sa kama kariya. Wannan to hiye sababawa a galibiyar wa'ansu daga cikin masu dukiya su kuma su tsanci kansu a wuta. Domin Allah ya ce kalla innal insana la yatgha an ra'a hustagna, lalle dan adam iya da dagawa a ji Allah. Kawai dan ya waye gari ya ga iya da dukiya kawai, dan ya ga ya fi kowa a unguwar, ya fi kowa a layin, maganarsa ake ji shi ake tarawa ƙasa. In yayi ƙarya a ce gaskiya ne, in yayi zalunci a ce adalci ne. Dole abinda zai ji abinda zai dadada masa ne, ba wanda zai isa faɗa masa abinda zai bata masa ba gaisa ba, ko da abinda zaka faɗa masa gaskiya ce. To wannan girman kan da toshe hanyoyin jin gaskiya da suke yi, wallahi wannan shine zai kai su zuwa ga fushin Allah da wuta. Amma inda da kuma in sarrafa dukiyar ta inda Allah ya ce sarrafa ta, tunda ita dukiyar da Allah ya baka amana ce, ko ba a yi da kai komai abin da ga dama ba, akwai tsarin da shari'a ta ce dole ka bi shi. Allah ta'ala ya samu zaci. To sai manzon Allah ke cewa tasaddaqna, ya kuma ta ku ci gaba da yawan ta sadaka, domin kudin nan kun fi yawa, kuna cikin kaso mafi yawa da suke tsantar kansu a wuta. Faqala faqamat imra'atun min saddin nisa, sai wata mata da tahi daga cikin tsakiyar mata a wuta tashi. An gane ko? Sufa qaddain, kuncinta ya kumbura nan, fiskar ta ciccibo domin ta ji labarin wuta, hankalinta ya tashi. An gane ko? Faqala tace lima ya rasulullah, manzon Allah da muka fi yawa a wuta menene sa? An fahimta tace lima alamatu su'al ne, question mark ne, me yasa? Manzon Allah da wani dalili. Lima ya rasulullah, manzon Allah me yasa muka zama mafi yawa gidan wuta? Qala ko faqala, sai manzon Allah ya ce li'anna kunna tukuthiruna shaka, domin kuma ta kuna da yawan korafi. An gane ku? Musamman masu mata biyu zuwa uku sun da wannan ku. Amma masu mata ɗaiɗai sai dai. To wani lokacin hadisi su ji labari, mata suna da yawan korafi. An fahimta? Suna da yawan korafi. Wata kafurna al'ashi. Sannan kuma suna butulci wa zamantakewarsu na mazajensu. Nan ba kafirci ake nufi. An gane ku? Butulcin zama da miji. An fahimta? Miji iyaye iya ƙoƙarinsa, amma wata matar ba ta ne, musamman a wannan yanayi. Wani sai ya fita zai san bige-bigen da zai yi, ya nemo abin da za a ci. Amma ɗan abu kaɗan, ya ce me ma amfanin zama da kai in ban da ƙaddara ma? Suna fita irin wannan, in ma ban da ƙaddara ya za a yi na zauna da kai? To irin wannan maganganun su Allah yake bishi da su. kuma shine ma'aikin Allah yake bada labarin suna sabbaba musu yawan zama gidan wuta. Yasa dama aljannar yamaci tana da alaka da mijinta, alaka kuma ta kusa ba ta nesa ba. Manzon Allah ya ce duk matar da ta mutu mijinta yake yabonta bayan ta mutu, to ita kam wannan mata Allah ta'ala ya yafe mata laifin da zai bata aljanna. Kuma duk matar da ta mutu mijinta iya fadar laifin ta, iya fadar abin nan mummunan zamantakewa da ta yi da shi, to ita kuma wannan mata Allah ya la'anci ta zai kai ta. An fahimta? Yasa aljannar ya mace tana da alaka ta kusa da kusa da mijinta. Yasa cikin aikin da manzon Allah ya ce mata za su samu aljanna, aiki ne, akwai haƙƙin Allah matsayinsa na mahalicci, sannan kuma akwai maganar miji. Sai ya ce iza sallat kamsaha wa samat shahraha, sai ya ce wa ta'at ba'alaha wa hafizat farjaha, sai ta dakala jannata rabbiha. Aiki hudu kawai mace za ta samu aljanna: kiyaye sallah, kiyaye azumin Ramadan, sannan yi wa miji biyayya, sannan kiyaye mutuncinta. Wannan shine aikin da manzon Allah ce inda ya mace musulma ta kiyaye wannan, to tabbas Allah zai sata aljanna. Kun ga a cikin haƙƙi da Allah yake jero haƙƙinsa, sai aka gwama da haƙƙin miji akan ya mace. Yasa dukkan malamai sun ittifaki cewa ya mace in an mata aure, haƙƙin mijinta ya fi haƙƙin mahaifanta ƙarfi a kanta. Kafin a mata aure shine haƙƙin mahaifanta yake da ƙarfi a kanta, amma matuƙar an yi mata aure an kai ta ɗakin miji, to haƙƙin mijinta ya fi ƙarfi kanta akan na mahaifanta. An fahimci wannan? To manzon Allah ya faɗi laifi guda biyu da mata suke. Matanmu na musulmai, muna jawo hankalinku, wa'ansu suna sauraron mu kai tsaye haka suna jin mu yanzu haka, wa'ansu kuma suna kallon mu ta kafafen yaɗa labarai na zamani, wa'ansu za su ji mu ta audio bayan an harba a cikin gurbin namu. To muna muku wasiya, ku ji wannan magana da kyau. Magana ce ba ta wasa ba, magana ce da ta fito daga annabin rahama, daga bakin da bai san ƙarya ba ko baya ƙarya, bakin da baya faɗar son zuciya, bakin da duk abin da ya faɗa wahayi ne na Allah. Wa ma yaqiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha, duk abin da ya faɗa wahayi ne Allah ya masa. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me wanda ya fi kowa tausayi, ya fi kowa jin kai, ya fi kowa son mu samu aljanna, to shi ne yake cewa faɗa muku wannan labari. Ya ku mata kun fi yawa gidan wuta, amma ga dalili. Dalilin guda biyu ne, kuna da yawan ƙorafi. A wata ruwayar li'annakunna tukuthirna la'an, ba a shaka ba kamar nan, al-la'an yawan zagi, yawan zinuwa. Allah wadai wannan da an haife ka ba aka bayi halin ka ba, Allah kaza, Allah kaza. To irin wannan daidai kun maganganun Allah baya su. In sun taru sai Allah ya fishi, kuma sai yi azaba akan su. Abu na biyu, butulci wa miji. Duk abin da miji ya je ya raro mu ya kawo, ki ce Allah sa albarka. In kin ga canjin zamani, ke da kanki kamata ki haƙurƙurtar da miji. Ai da an yi kaza, da an yi kaza, yanzu kwantar da hankalinka. Lokaci ne zai wuce. Ai da ba a ma tambaya ba an yi, ba a sa rai ba an yi. Yanzu har ta kai ta kawo abu ya kai ga haka, ni ina baka haƙuri, kar ka dawo. To irin wannan magana ya kamata mata su na yi. Suna haƙurƙurtar da mazajensu, suna lallashinsu a kan irin matsin rayuwa da ake ciki. Ba ya ji zafi a waje ba, kuma ya ja gida ma ya ji zafi, ba haka ake bukata ba. Mata, ku kiyaye wannan, domin iya da alaƙa da aljannarku, iya da alaƙa da samun rahamarku a gobe alƙiyama. Har ma a wata ruwayar manzon Allah yake cewa za ka kyautata wa ya mata tsawon shekara guda ko tsawon zamani, amma a samu saɓani ko juyin zamani na rana ɗaya, sai ta ce la araminka ma araminka khairun qattu, kai kam ban taɓa ganin wani alkhairi a gunka ba, ban taɓa ganin wani alkhairin ka ba. Wallahi ya mace in ta turnuƙo za ta faɗi wannan. Wannan ba wai magana ba ce mai girma a gunsu. Saboda ku ji wannan, ku kiyaye. Yanda muke fatan mu samu rahama da aljanna, haka muke fata gare ku. kuma wannan shine amfanin wa'azi din an fadi matsala kuma ga abin da ya sababa matsalar to idan kuna so ku kiyaye wannan matsalar ta kar ku tsinci kanku a fishin Allah da wuta a gobe alkiyama da ku kiyaye wannan shi yasa a addu'ar kiyamaci ita ce mafi saurin karbuwa musamman akan yayanta an fahimta shi yasa duk yanda zaka yi ka koya wa iyalinka ka ja kunnanta duk irin laifin da yaya suke kar ai saurin tsinuwa kar ai saurin zagi idan ta yi zagi ko ta tsini a time din Allah ya karba to wallahi dan nan ba zai albarka ba wallahi ba zai albarka ba ana fahimta kuma ita uwar da uban su za su fara dandana bala'i bakin cikin nan kafin ya fito je da mu mutane tasirin addu'ar uwa akan yaya akwai lokacin da wani sahabi zai mutu manzon Allah ya je gano hijin yar ajali manzon Allah ya fahimci ba zai tashi ba manzon Allah ke lakkana mai kalmar shahada ya kasa fada manzon Allah hankalin sai tashi yace wannan bawan Allah iya da mahaifa ka ce a babansa ya rasu amma mahaifinsa na nan sai manzon Allah yace aje a fadawa wannan yatimar idan har manzon Allah ya ce in dan ki kiyaye masa abin da ya miki duk da manzon Allah bai san me yayi mata ba ana zuwa da aka fara sakon ta ce ita wallahi ba za ta yabe masa ba to sai manzon Allah ya ce a ce ta zo iya kiranta da ta zo dole ta zo kiran manzon Allah ko wace ce ita to manzon Allah sai ya wuce hikima yace to a taro masa kirare da itatuwa a kullu wuta yace ku dauki wannan marar lafiyar ku jefa shi a wutar ya fara jin azabar wuta tun daga duniya sai ta ce ya rasu da dan nawa za a jefa a wuta yace ah to ai wannan so mutum bane ai in dai har kika bari ya mutu biki ya biya masa ba wallahi wuta zai dani tace to manzon Allah dan kai sanadiyar ka na yi masa tana cewa ta yafe masa mazala iya furta kalmar jada sai daukai kuma iya gama kalmar jada ne kuma ga Allah ya mutu an fahimta da kiku saboda addu'ar uwa akan da tamkar yan kamar yankan wukaci ga jurayji wani bawan Allah ne mai yawan ibada wata rana gaci masa ta zo ta mai sallama inda yake ibada a bayan gari to ya kabbara iya sallah an fahimta iya sallah sai yake he sai ta mai sallama bayan ya fara sallah sai take yake cewa rabbi salati wa ummi Allah ga ina sallah kuma ga yaje mata ya Allah sai bai amsa mata sallama bai ci gaba da sallar sa sai ta koma wace gari ta dawo ta same shi dai iya sallah ta mai sallama bai amsa ba domin iya sallah ran dai dan baci bata dai nuna fushin ta bata koma kwana na uku ta dawo ta same shi ta mai sallama nan ma bai amsa ba iya sallah to sai ranta ya baci yace ya Allah wannan dana wa ina roƙon kafin ya mutu ka hada shi da sharrin mata ka duba sallah ne ibadar Allah yake ya kebance kansa a bayan gari iyayi wa Allah ibada amma wallahi sai da wannan addu'a ta mahaifiya ta kama shi wata karu a lokacin tana yawon karuwancin ta sai wani daga cikin masu kiwo a lokacin ajeji suka yi fasikanci ta samu ciki da aka zo gari ta haihu ba miji waye miki ciki kaza kaza yace ci ai wannan jurejin ne wannan ustazin ne kaga addu'ar wata kama shi kenan shi gombe ta ba ganin ta bai san ta ba daga nan aka ce to a tafi a same shi kakkaya kakkaya aka tafi da yan iskan gari da yan tamore duk dai aka tafi aka je aka samu bukata aka barbaje ta aka kama shi aka bada dukansa yace me nayi ai ka san abin da kai munafiki ne kai dama irin ku ne ustazai kaza kaza ka san ustaz go iya kuskure shi kenan ba an zama ba ya dawa a gari kowa zai iya gama ya kwana lafiya amma banda ustaz iya yin kuskure to inda ka san ya aikata kaba'ir zuluba kai aka barbaje mai daki yace me yayi aka ce kashi kaza me yayi yace to dan Allah ina so ka fada min laifi aka ce ai ka sani wannan kai wa ciki ya tahi gaya yace wannan shine aka ce eh ga dan ma yace da Allah kafin ku kashe ni ina so ku ban dama na raka'a biyu ta sallah suka kewaye suka ji sunya dai sallah
ya tahi sallar raka'a biyu a sallar sai yake cewa ya Allah in kwana na ne ya kare ba tsoron mutuwan da ke biya amma ka bayyana gaskiya domin kada an mutu a yanzu gaskiya ba ta bayyana ba ya Allah nan gaba a samu karancin masu kebewa su ma ibada duk wanda zai kebe ma ibada yana kwatanta shi da ni ya Allah amma Allah dan wannan nake so ka bayyana gaskiya iya gama sallar raka'a biyu sai ce me ko masa yaro jaririn aka me ko masa sai dan digi cikin sa aka ce kai waye babanka iya zarin goyo ran da aka yi yace wana 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 shine babana kai babu babana an fahimta amma muhallu shahiran shine mahaifiyarsa ta masa addu'a da baci rai amma ta yi tasiri a kansa ku duba bautar Allah yake baba da yake ba ba yawan banza yake ba yawan iskanci yake ba amma tasirin addu'ar gyati mai tuka mashi ga wannan Abdulrahman Sudais ɗaya daga cikin limaman harami ne yanzu a tarihin sa wata rana ina karantawa iya karami sosai akwai lokacin da mahaifiyarsa kiriyo ta hafala kasan su larabawa idan ana cikin wani aka samu wani buki ko kuma aka dan tara wani abu kai tanaji wata ran sai ka dafa abinci ka kawo abin sha ka gaye cin wazo a ci ayi nishadi a tashi a tafiyo suna da irin wannan tsari to ita mahaifiyarsa ta tara irin wannan hafala din ta gaye cin wanta mata a zo a ci abinci a sha abin sha a tashi ayi farin ciki a tafiyo to ta shirye gun falo ne dama an shirye gun kafin ta fara kawo abinci sai je kace-kace da mu irin da kiriniya ta yarda ya dan wannan ya kwatsa shi ta din ya yake wannan ya ture wannan eh baje-baje da mu tana lekuwa kuma ga time din zuwa su ya kusa ran ta baci amma da yake mata ce mai ilimi sai ce aslahaka Allah Allah ya gyara ka Allah ya inganta rayuwarka kuma ina roƙon Allah ya saka zama limamin haraka iya yaro karami yayaye ku duba ne tasirin addu'ar mahaifiyarsa shine shugaban limaman harami da rayuwarsa ta adi yayi wa mahaifiyarsa bata mata rayi amma da yake mai ilimi ce bata ce Allah tsire ba bata ce Allah wadai ba sai ta masa addu'a kuma addu'a ta yi tasiri a rayuwarsa so da ku koya wa iyalanku yinke fishi game da yara kar suna saurin tsinuwa kar suna saurin zagi kar suna saurin la'anta idan suna yi wallahi ba abin mamaki bane Allah zai karba kuma idan Allah ya karbi wannan addu'ar to shikenan wannan dashi da albarka babu shi ba ita Allah ta'ala ya samu dace to wannan shine abin da manzon Allah yake faɗa wa mata yawan korafi ko yawan zagi ko yawan butulci wa miji wannan shine ya sabbaba mata saka samu kansu mafi yawa gidan wuta kala sai sahabi yake cewa faja'alna yatasaddaqna daga cikin wannan magana sai mata suka dinga sadaka a dama fili gidi ne an ce Bilal sai shimfida hiramunsa ko gwadonsa haka sai mata suka dinga kawo kayansu wata mata dinga ciro kayan adonta min hulihinda dan kunne ne na daham sarka ce ta gold waye waye da dan kunnaye duk suke jefawa cikin wannan so Bilal din don manzo da ce ku yi sadaka hakan zai sa ku samu karancin kasancewa gidan wuta an fahimta min aqrabihinna wa karamitihinna saka dinga dauko dan kunnayen su da sarkokin suna jefawa suna sadaka da su wata fahimta ta ban daban akan wannan hadisi dama malam Bahaushe yace sadaka maganin musiba ko to ba ma musibar duniya ba har ta lahira sadaka tana maganin ta kun ga dai ai ba musiba kamar da wuta ai ba abin da kai wuta musiba inna hala idal kuba aka Allah yace tana ɗaya daga cikin manyan bala'i to sadaka tana magance bala'in wuta balatana bala'in duniya duk abin da ya shige ma gaba ya bawan Allah abin da ya shige miki gaba ya baiwar Allah kai hatta jinya ma malamai sun ce anyi ta icin yawa an ce a dinga sadaka akan wannan jinyar wallahi kafin ta yi ajalin mutum sai Allah ya bayyana an fahimta musamman sadaka kamar da ruwan sha da abinci sadakar da dare za ta taba zuciyar wanda aka yi wa sadakar to wannan tana maganin bala'o'i a rayuwa duk irin masifar da al'umma suka shiga da bala'in da aka shiga kai kadai ne al'umma ce da yawa to a dimfari wannan bala'in da sadaka sadaka tana ije musiba tana kashe fushin Allah idan Allah ya fushi da al'umma ko kuma Allah ya fushi da kai hanyar da zaka warware wannan fushi ne wai ta sadaka ka dinga taimakon bayin Allah kana musu sadaka kana kyautata musu to wannan hanya ce da mutum zai kukutar da kansa daga fushin Allah kuma hanya ce da za ta zamto Allah ta'ala ya ma tsaro da kariya daga bala'ai kala kala wanda ka sani da ma wanda baka sani ba Allah ya ba mu yukunyi Malik ya cewa a hadisi na gaba daga Ummu Atiya haka ne ko Ummu Atiya Allah ta'ala ya kare da ita Nusaybatul Ansariya radiyallahu anha qalat amarana ya'ani annabi sallallahu alaihi wasallama tace manzon Allah ya ba mu umarni sallallahu alaihi wasallam an nakhruja fil aid fil aidain mu ma mata mu dinga fita sallar idi al awatiki yan mata sune awati yan matan da ba ma musu aure ba an gane ko wa zawatul qudud da kuma amare haka sabon aure sune zawatul qudud wanda suna cikin daki an fara boye su an fahimta an sun bar titi sun je gidajen mazajin su to da yan mata da amare sabin aure da sauran mata iyaye dukkan manzon Allah ya ce su dinga fita sallar idi dan zai sallar idi an fahimta yace wa amara al-khuyat har mata ma masu haida ba ko mace tana period tana cikin time din period dinta to umarni ne daga manzon Allah ya ce mata fita gun sallar idi amma su masu haida ba za su yi sallah ba an yi atazalla musallana musallal muslimin su in an tashi ana sallah in dai mace tana haida ba za ta yi sallar ba meye hikimar na cewa su je a wani hadisin wata ruwayar manzon Allah ya ce domin su hadu cikin alkhairan addu'ar da za a yi go addu'o'in da za a yi go da fatan alkhairi ya zamto su ma sun samu rabon su a ciki an fahimta wa fila fazain a wani lafazin kunna nu'mar an nakhruj yawm al-eid mu mata manzon Allah ya ba mu doka da umarni mu fita a ranar Eid hatta nakhruj al-bikr min qidriha har budurwa wanda ta kai munzilin aure ita ma ta fita a je sallar Eid da ita ji manzon Allah hatta nukhruj al-awatik ar al-khuyat kai hatta nukhruj al-khuyat har mata masu haida su ma su fita fakabbarna bi takabirihim an ba su dama su dinga kabarbari amma su ba za su yi sallah su dinga kabarbari ana Allahu akbar suna yi an gane ko wayad'una bi du'aihim su ma su dinga yin addu'a da addu'o'in masu sallah din idan ana addu'a suna yi suna cewa amin manzo Allah ke cewa yarjuna barakata zalikal yawm domin su ma su samu albarkar wannan yini an gane ko wa ta'a wa tuhratuhu kuma su ma su ga cikin tsarkin da ake samu a wannan yini kun ga ce sallar idi a sallah ce wanda ake ce mata sunna ce amma muakkada sunna ce amma mai karfi tunda ku duba har mata da ƴan mata da ainihin amare kai har masu haida an ce su fita amma su masu haila ba za su yi sallah ba za su koma gefe amma kabarbari da addu'o'i da cewa amin da jin kutuba da sauraron wa'azi duk za su yi sai manzon Allah ke cewa domin su ma samu albarkar wannan yini tsarkin da ake samu daga Allah tsarkin zunubai rahama da gafara da jin kai ya zamto su ma ba a ci da rabon su ba an fahimta wannan to wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa amma kira ga iyaye mata wa an su hatta irin matsalolin da ake samu a makarantun islamiyyu za ga mata ƴan mata suna haida amma wai in an tahi yin sallah sai ai sallar su ko ga ƴa mace tana haida amma kuma ta Qur'ani cikakke ta karba to wannan matsala ce mai girman gaske ai haidar ba kike dora kake ba manzon Allah ne ya faɗa haka Allah ya halicci mata tsarin da yawa mata kenan tun daga nana Hawwa radiyallahu anha tun daga nana Hawwa Allah ya kaddara musu yin haida kaddara ce daga Allah amma in har kin san kina haida yake yin sallah dan mutane sai dan ki kubuta daga idan mutane ko kar a ce me kina haida ki kunya to ki kwana da cewa zaki hada da matsaloli a rayuwarki matsala ta farko akwai saurin shigar aljinin jikinta duk wata kariya da za ta bata kariya daga aljinu da shedanu wallahi ba wuta abu na biyu za ta hada da ciwon waswasi da mantuwa yawan mantuwa za ta zama kamar shaye-shaye haka abu na uku dukkan karamin sihiri da tsatso ba sai ta sihiri da ta dukkan kanta sihiri in dai mace tana sallah tana haida ko tana daukan alqur'ani cikakken alqur'ani tana haida to wannan abubuwan wallahi ba za ta kwata da su so daga wannan kira ne ga mahaifa ta yaya yan mata uwarsu ko uba ya zaunar da su musu wannan karatu ai ilimi ne ma ya saki gane idan mace tana wannan yanayin ba za ta yi sallah ba ai ilimi ne ilimi ne zai sa ta gane idan tana wannan yanayin ba za ta dauki alqur'ani ilimi ne ai to Allah ya sa ilimin ki ya zo go to sai ki aiki da ilimin ki sai ki aiki da ilimin ki kun ga anan manzon Allah abin da yace matan su fita musalla din wajen gidan amma duk mai haida ta kare ba ta sallah amma an halatar mata ta dinga kabar bari irin wannan Allah sa Allahu akbar Allahu walilal duk an ba ta dama ta yi da addu'o'i da subhanallah duk a ta yi amma sallah ce ba za ta yi domin daukan alqur'ani da sallah da shiga masallaci da dawafi haramun ne akan ya mace tana haida haramun ne nana Aisha Allah ya kare da ita wata rana sun tafi aikin haji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ji an fara aikin haji kafin a aini sa sai haida ta zo mata sai manzon Allah ya ce to tunda haida ta zo duk abinda masu haji suke yi illa Allah ta tufi fil baiti sai dai ba za ki je ki dawa fi da ki Allah amma duk wani aikin da kike yi dawa fi ne ba za ki amma imta kaga wani ashe sai muka samu tabbus daga manzon Allah idan ya mace tana haida ko ta je aikin haji ba za ta dawa sai ke bari sai ta gama ta yi tsarki zai dawa bunta ko dawa fi ifada ne kuwa ko dawa fi kudumu ne sai ta jirkinta shi ba za ta yi ba da sanin Allah kuma shari'a ta ba da dama idan ta kammala duk lokacin da ta yi tsarki sai ta zo ta yi wannan dawafin tarama wanda ta bata yi ba kuma ai ji hajjin da ta yi mata ta fara an fahimta ko manzon Allah ya ce kin bai zama ga mata ba idan suna haida Allah ya ce surama azumi za su rama sallah in azumi ne ba za ki azumi da ramadan amma kuma azumin za ki kirga shi kirama amma sallah ba za ki ba kuma sallah ba za a rama ta wannan karatu ne kamata uwa da uba su yi wa yesu karatu ne kamata miji yayi wa matarsa ba kunya a wannan tsari idan kika saki kika ji kunyar mutane kika yi wannan ɗaya daga cikin wannan abubuwa kina sani to wallahi duk abin nan da na faɗa da ƙari ma za su iya samu ki zaki iya jefa rayuwarki a cikin matsala zaki iya jefa rayuwarki a cikin halaka kuma kar ki zargi kowa kanki zaki zarga an bayyana wannan ai duk dan adam Allah ya fi kowa son ka mai ibada kuma ka bari Allah ya fi kowa son ka karanta alqur'ani Allah ya fi kowa son ka yi sallah to Allah ne ya shigar ku kuma dama ibada abu biyu ne ibada yi bin umarni da halwa da hali ne ibada yi ina yi bari na bar shi ne ibada saboda ku gane a wannan yanayin ma ibada kuke yi ki kame sallar ki kame da kama alqur'anin gaba daya to shi ma ibada ce irin ibadar da Allah yake so ku yi a lokacin kira Allah ta'ala ya samu dace ina ganin mun zo karshen babi kuma lokaci ya cimma da zamu tsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ban muladansa abinda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana zubansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kuminta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kun guje mata na manta ban faɗi lambar darasi ba wannan shine darasin na 20 a cikin wannan littafi Allah ta'ala ya mana albarka abin da ya zama to daidai daga Allah ne Allah ya haɗa mu a ladan
kakare kuma da garibu ne Allah ta'ala ya yaye mana su ya dauke mu da kansu marasa lafiyar mu Allah ta'ala kamar su lafiya kuma Allah ta'ala ya kare mu da lafiya da imani muna roƙon Allah ta'ala a dukkan bukatun mu na alheri Allah biya mana muna roƙon Allah ta'ala kasar mu Allah ta'ala ka bata lafiya da zaman lafiya duk abin da ya dame mu na wannan musifu da ake fama da su Allah ta'ala ya kama na dauki Allah ta'ala ya kama na dauki Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah muna roƙon ka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya wannan karatu da muke Allah ka sanya masa albarka Allah ka sa zama haske a gare mu a duniyar mu da lahira Allah ta'ala ka rubo mana asiri duniya da lahira wanda asasa wannan masallaci Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ayyukan sa na alkhairi da namu duka Allah ya karba mana hanyoyinsa da samu da namu duka Allah ya inganta su abubuwan tsoro da mu da shi duka Allah ta'ala ya tsare mu zuriyarsa da tamu Allah ta'ala ya tarbiyantar da su ya dora su tabarki madadici da mu gaba daya mahaifansu da namu Allah ya jikan su Allah ya gafarta musu Allah ya samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi